الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 259 a karatun littafin Bulughul Maram. kuma za mu shiga farkon wani sabon babi, wato a Kitabul Buyu. har yanzu dai muna cikin bayani akan cinikayya. wannan babin shine na 9 a wannan babi, babu sharikati wal wakala. wato babin ya haɗa abubuwa guda biyu. da farko akwai asharika, sannan akwai alwakala. amma hadisai da za mu karanta a yau insha Allah hadisai ne da suke magana a kan asharika kawai. da karatu na gaba sai mu ƙarasa bayani a kan alwakala insha Allah. wato wannan darasi yana ɗauke da bayanai kashi hudu a kan abin da ya shafi asharika, wanda shi ya sa Ibn Hajar ya masa babi na musamman. bayani na farko, abin da ake nufi da asharika. asharika wato shi ne tarayya da Hausa. Ibn al-Usaymin al-Littafin Fathuzil Jalali wal-Ikram bi sharhi Bulughul Maram juz'i da hudu shafin 168 ya yi magana mai tsawo a kan wannan babi. yana sharhin Bulughul Maram ya ce, ita wannan kalma ta asharika tana cikin kalmomi waɗanda suke da salon kira daban-daban, saboda da larabci akan samu kalma da ake kiranta ta fuskoki daban-daban, asharika tana cikinsu. shi ya kawo fuskoki guda uku, amma sun fi haka in kana duba littafin fiqhu. wato ana ce masa asharika kamar sariqa, wazanin sariqa shine asharika. a sanya ma ra'un kasra, sannan ana sanya ma ra'un din fatha asharaka, wanda shi ma daidai. in aka ce asharaka kaga yana wazanin samara, kamar ka ce as-samaratu, yana daidai da asharakatu ko asharika ko asharaka. sannan kuma ana daure ra'un din sai a ce ashirka. don haka ko dai a kira shi asharika ko a kira shi asharaka ko a kira shi ashirka, duk wanda aka kira ya dace. wato larabawa suna kiransa da wasu ladin nan da muka karanta. abinda ake nufi da asharika wato shine al-ikhtilaf, a samu cuɗanyar abubuwa guda biyu, shine tarayya. tarayya ita ce hada abubuwa guda biyu. Amma idan aka ce a sharika galibi ana nufin ikhtilatu shakhsaini fi shay'in, mutane biyu su hadu akan wani abu guda daya, shi ake nufi da tarayya, cewa na da wani suna tarayya akan abu kaza. Amma ta sashin shari'a yana daukan ma'ana kashi biyu ne. Idan aka ce asharika to ijtima'un fi istihqaqin aw tasarrufin, imma haduwar mutane biyu ta wajen mallakar wani abu shine istihqaqun, mutum biyu su hadu su mallaki wani abu guda daya, nan ana kiran shi asharika. Ko kuma ijtima'un ya'ni fi tasarrufin, mutane biyu su hadu saboda gudanar da wani abu, kaga shi ma tarayya ne. Imma tarayya ta zama ta wajen mallaka ko kuma tarayya ta zama ta wajen gudanar da wani abu, baya wuce wannan. A shari'ar musulunci in ka duba haka zaka gani. Haka ma alqur'ani yazo da bayanai da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka yasa idan kana duba littafin fiqh zaka ga abubuwa guda biyu ne, asharika ka abu guda biyu ne a littafin fiqh. Imma a kira shi sharikatul amlaki ko kuma a kira shi sharikatu uqudin, wato tarayya ta mallaka ko kuma tarayya ta gudanarwa, tarayya ta kulla wata yarjejeniya, da ni da kai mu hadu mu kulla wata yarjejeniya na gudanar da wani abu, wannan shi ake kira sharikatu tasarrufin ko kuma sharikatu uqudin, wato tarayya ta kulla wani abu, tarayya ta gudanar da wani abu. Saboda haka ina zama kashi biyu ne, wanda shine abinda alqur'ani ya kawo mana. Ta ina ake samun tarayya ta wajen mallaka? Yana kasancewa ta sassa daban-daban, musamman da ta sashin gado. Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, magadansa suna tarayyar mallakan wannan dukiya. So kaga wannan misali ne na tarayya ta wajen mallaka, amma ba ta wajen gudanarwa ba. Saboda haka yasa idan aka ce an yi mutuwa, wani daga cikin magada ya sarrafa wannan dukiya ba tare da izinin saura ba, haramun. Saboda ikon da yake da shi akan wannan dukiya, hakanan sauran magada suke da wannan iko. Ba kamar yadda al'adar Hausawa ta dauka ba, idan aka ce mutum ya rasu babban ɗansa sai ya ce babban wa uba ne, wannan ba gaskiya bane. A shari'ar musulunci komai girman wa da jinjirin da aka haifa a yau darajar su guda ne. Saboda haka ba shi da ikon ya sarrafa wani abu na wannan dukiya sai da yardan sauran. Sannan ka dubi fatawar lajina mujalla na 17 shafin 467 zaka gani. Babu damar mutum ya sarrafa wani abu na dukiya wanda jama'a suka mallaka, dole sai da izinin saura. Saboda sauran suna da tarayya ta wajen mallaka akan wannan abin. Ya ba da misali wato da gado, ya ba da misali da kyauta. Wani mutum ya dauki mota ya ce kai wani da wani na baku kyautar motar nan, kaga an samu tarayyar mallaka da kai da wancan, ikon guda ne akan wannan mallaka din. Amma idan ka dawo ta sashin nau'i na biyu, wato na tarayya, shine sharikatu tasarrufin ko sharikatu uqudin, wanda shine ake kira ijtima'un fi tasarruf, mutane su hadu ta wajen gudanar da wani abu, to akan wannan ne ciniki ya shigo. Mutane su hadu ta wajen gudanar da wani abu, laysa bainahuma ya'ni malikun musbiku, ijtama'a walakin sara al-malik bainahuma, sara al-mulku bainahuma bisabab al-aqd al-jari bainahuma. Ni da kai mu hadu mu ce ya kamata mu kulla wata harka tare da zamu riga gudanarwa. To kaga wannan shi ake kira sharikatu tasarrufin, wannan shi ne ake kira sharikatu uqud. Saboda haka anan abinda ake nufi da tarayya shine haduwar mutane akan gudanar da wani abu, wannan shine tarayya. Idan aka ce ta sashin fiqhu, to inda kaga an sa babi na asharika, yana nufin babi na haduwar mutane su gudanar da wata kasuwanci. Da turanci sai ka ce kafa kamfani, tsarin kafa kamfani a shari'ar musulunci, saboda shi ake nufi da kamfani. So amma idan muka zo kan alwakala, akwai bambanci tsakanin asharika da alwakala, duk da cewar suna haɗe ta wajen siffa, shi yasa malaman fiqh suke haɗa su a wuri guda. Asharika haɗuwar mutane akan gudanar da wani abu. Idan ni da kai mun haɗu zamu yi kasuwanci ɗaya, so kaga ina wakiltan ka, kana wakilta na, kuma dukkanmu muna da iko akan wannan dukiya. Ashe kenan wakilci yana shiga kamfani. Idan mutane suka haɗu suka kafa kamfani, wannan yana wakiltar wannan, wannan yana wakiltar wannan. Saboda haka yasa kafa kamfani da wakilci suke da kamanni, wannan yasa malamai suke kawo su kusan a babi guda. Amma duk da cewa akwai bambanci, me ya bambanta tarayya ta gudanar da wata harka da kuma wakilci? Duk da cewa a tarayyar gudanar da wata harka akwai wakilci, amma kuma wakilcin shi kadai ya bambanta da ainihin asharika. Saboda shi wakilci wato shi ne ka sa wani ya maka abu, alhali shi ba shi da iko akan wannan abin. Kaga kenan madadinka tafwibu shakhsu gairihi fi tasarrufi bi mulkihi, kai ne ka sa wani ya yi wani abu a madadinka, sai a ce ka wakilta wani, shi ne kaga ba shi da iko a kai, abin naka ne. Amma sai ka ce wani gudanar da abin a madadina, wannan shi ne wakilci. Saboda haka yasa a ka'idar musulunci wakilci, idan aka wakilta maka wani abu baka da ikon sarrafa abin nan sabanin abin da aka wakilta ka, dan ba naka bane. Idan aka ce wani ka zo ka rika sai da kaya a shagon nan zan rika biyan ka, wannan wakilci. Idan aka ce wani ga sako ka kai ma wani, maimakon mutum ya je da kansa shi ne wakilta ka. Kamar misali ga zakka ka je ka rabar da ita ka ba mu wani da wani da wani, da ka sha kuna sai ka ce to ai ni ma gida na akwai talakawa, ta baka da iko. Me yasa? Saboda wakilci ne. Maimakon yayi da kansa sai ya ce je ka mun, kuma ga yanda nake so ka mun. Saboda haka in ka sarrafa sabanin haka ka ci amana. So wakilci maimakon mutum yayi abu da kansa shine yasa wani ya mar, amma a tsarin da shi ya ga dama. To ka'idar wakilci kuwa kamar yadda zamu karanta a darasi na gaba insha Allah, shine shi wakilci baya tabbata sai ga abin da shi wanda aka wakilta ba a neman yayi shi. Kamar misali shine sallah. Kaga da ni da kai duka an ce mu yi sallah, Allah ya wajabta sallah a kaina, ya wajabta sallah a kanka. Saboda haka da azhar sai ka ce da Allah wakilce ni kamin nawa sallama. Na sallar babu ita, saboda kai ma an ce kai, ya za a yi ka wakilci wani? Ba zai yiwu ba. So wakilci bai yiwuwa ga abin da kai ma an tilasta ka ka yi irinsa, sai dai abin da ya zamanto kai ba a tilasta ka ba. Wannan dalilin ya sa idan mutum ya rasu bai je, idan mutum tsufa ta kama shi ko jinya mai tsanani yanda ba zai iya aikin haji ba, shari'a ta ba da damar ya wakilta wani ya masa aikin haji, ko da dai yana da rai bai mutu ba, amma saboda tsufa ko saboda jinya mai tsanani ba zai iya wannan aikin hajin ba, an shar'anta ya wakilta wani ya masa aikin hajin. So amma ka'idar wakilci kada shi ma wanda zai wakilcin ya zama aikin yana kansa. Misali anan sai ka kira wani wanda bai taba zuwa aikin haji ba, sai ka ce da Allah ga miliyan biyu bana hajin da za a yi, ka je ka yi min, sai ya karba ya je biya kujerar haji, bai taba zuwa haji ba. Saboda haka in ya je hajin nashi ne ba naka bane, saboda bai yiwuwa wanda bai yi hajin ba ya wakilci wanda bai yi ba, wannan ka'ida ce. Don haka yasa a shari'ar musulunci ba a wakilci ta ibadar jiki, sai dai a yi wakilci ta ibadar dukiya. Idan lokacin zakka ya yi kana iya wakilta wani ka ce wani je ka raba min zakka, ka ba da zakkar ka ce je ka rabar da ita, ana wakilci ta sashin zakka, ta sashin sadaka, ta sashin kafara, ta sashin fidiya, duk wannan ana yi saboda ibadar dukiya ne. Amma ba a wakilci ta sashin ibadar jiki. Matakka ce ana binta bashin azumin shekara 10, sai kaga yayi yawa, kai bari zan taya ki ina. Idan ka yi azumin bai inganta ba, saboda asalin farkon niyyar ka shari'a ba ta yadda da wannan aikin ba. babu wakilci ta sashin ibadar jiki sai dai ta sashin ibadar dukiya. Wannan wakilci darasin sa yana tafiya nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine fasaran bayani na farko akan abin da ake nufi da asharika da kuma abin da ya bambanta asharika da kuma alwakala. Duk da cewa a cikin asharika akwai wakilci, amma alwakala abin da ya bambanta shi da asharika shi wakilci wanda aka wakilta ma aiki ba shi da iko akan abin, amma asharika tarayya fa dukansu suna da wakilci a kai. Idan ni da kai muka haɗu muka samar da kamfani, ina wakiltar ka ne kana wakilta na, kuma duk muna da hannun jari a cikin wannan kamfani. So a cikin wato tarayyar gudanar da kasuwanci akwai wakilcin juna, amma wakilci kadai babu tarayya a kai. Don haka wanda aka wakilta ba shi da mallakar wannan abin, don haka ba shi da iko a kai sai abin da aka dora masa, sai sharaɗin da aka yi masa. Bayani na biyu, wato kamfani shine asharika, ya samu asali daga alqur'ani kuma ya samu asali daga hadisan manzon Allah. Don haka yasa duk abinda zaka yi kai kokarin neman sanin hukuncin Allah akai. Karka dauka kafa kamfani sabon abu ne, la, abu ne wanda ya dade. Allah ya yi magana sa a cikin alqur'ani, ba wani abu ake nufi da kamfani ba illa ka zo na zo mun hadu, shine kamfani ko? Ko da kalmar turanci kamfani ai haduwar mutane ce. Saboda haka shine asharika, tarayyar mutane ta wajen gudanar da wani abu. Akwai ayoyi, misali suratul zumar aya ta 29, Allah madaukaki yace baraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna. Kaga Allah ke magana akan ma kamfanin directly. Allah ya buga misali, wato mutane ne suka hada kudi sai suka sai bawa daya, kaga kamfani kenan, sun yi tarayya wajen mallakar wannan bawa. To amma waɗannan mutanen ba zaman lafiya, kullun a sabani suke, shi yasa Allah ya ce mutashaki suna. Wa rajulan, sannan ga wani bawa kuma, salaman li rajulin, mutun ɗaya ne ya mallake shi, kaga ba kamfani kenan, babu tarayya ta wajen mallakar wannan bawa. Shine sai Allah ya ce hal yastabu yani masala, shin misalin su yana zama daya? Yace bal aktharuhum la ya'lamu fa asbata ash-sharika fi ar-rajuli. Kaga Allah ya tabbatar ashe mutane suna iya hada kudi su sai mutum guda, su sai bawa. Mutane suna iya hada kudin su sai bawa, kaga wannan shi ake nufi da ash-sharika, sun yi tarayya. Bayanin sa ya zo cikin alqur'ani, da a ce haramun ne, Allah da ba zai ba da misali akan hakan ba, face ya tsawatar. Sannan da Allah madaukaki yake magana akan rabon gado, nan ma Allah madaukaki ya kawo inda yake magana akan wato gadon yan uwa li ummi. Mutum ne ya rasu bai bar uwa ba, bai bar uba ba, bai bar ƴaƴa ba, amma ya bar yan uwa. Waɗannan yan uwan uwa suka hada, uba kowa da nashi, su ake kira li ummi. Da Allah madaukaki ya yi magana akan su a suratul nisa'i, yace fahum shuraka'u fi sulus, za su yi tarayya a sulusin dukiyar mamaci, wato za a kasa dukiyar wannan mamaci kashi uku, kashi guda nasu ne. Wannan kalma da Allah yace fahum shuraka'u fi sulus, shi yasa gadon li ummi da mace da namiji daidai suke rabawa, saboda wannan kalma da Allah yace fahum shuraka'u. Saboda haka idan aka ce mutum ya rasu ya bar ƴan uwa waɗanda suka haɗa uwa kaɗai, ta wajen rabon gadon su daidai ake rabawa, ba a bambanta namiji da mace, saboda wannan kalmar ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya zo cikin kitabu tamhid na Ibnu Abdul Barri, yana mujallar na 5 shafin 200, haka nan kitabu al-mughni mujallar na 6 shafin 162. Amma idan da a ce mutum zai rasu sai ya bar ƴan uwa li abi, ko kuma shakikai, yan uwa shakikai shine waɗanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya, koko mutum ya rasu sai ya bar yan uwa li abi, sun hada uba banda uwa, to su kuma kaga za su yi rabo ne li zakari mislu hadzil unsayayn, ba kamar li ummi ba. Me yasa suka bambanta? Saboda wancan kalmar ta Allah fahim shuraka'u fi sulus wanda shi yake kira sharikatu amlakin wato suna tarayya ta wajen mallakar sulusin dukiyar mamaci shi wannan dan uwa nasu da ya rasu to Allah madaukaki kaga ya tabbatar da sharikatu amlakin cikin alqur'ani sannan ya tabbatar da sharikatu tasarrufin a cikin alqur'ani sharikatu tasarrufin shine baraballahu masalan rajulan fihi shuraka kaga Allah ya tabbatar da company a cikin alqur'ani sannan babban abu ma ya taho a labarin annabi Dawud alaihi salam wanda yazo a suratu sad inda Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labarin annabi Dawud annabi Dawud yana cewa wa inna kaseeran min al-khulata'i wa inna kaseeran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum annabi Dawud yace da yawa idan mutane sun hada kawunan su suna gudanar da wata harka tare idan mutane suka kafa company zaka samu sashi na cutar sashi inji annabi Dawud sau da yawa idan aka kafa company to zaka samu wani sashi yana kwaran wani sashi sai yace sai dai kawai waɗanda suka yi imani da kuma aikin kwarai wa qalilum ma hum kuma kadan ne ma waɗanda ke hakan wannan fa zamanin annabi Dawud alaihi salam kenan sai annabi Dawud Allah ya kawo kalmar al-khulata'u wanda ma'anarsa ash-shuraka'u dai ne wato waɗanda suka hada dukiyar su wuri guda suna gudanar da ita kaga kenan suna tarayya ta wajen gudanar da wannan dukiyar to zaka iya cewa to wannan ai magana ce akan zamanin annabi Dawud na'am wannan ya nuna maka tsarin kamfani ya dade tun kafin bayyanar manzon Allah an san ana gudanar da kamfani kuma tun zamanin annabi Dawud da a ce gudanar da kamfani haramun ne annabi Dawud da sai ya faɗa ya kai ce ma aikin ma ai haram ne amma sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wanda ya nuna hatta masu imani suna kafa kamfani illa dai waɗanda ba sa kwaran wani idan an kafa kamfani su ne kadai masu imani wannan magana ta annabi Dawud tana nuna maka cewa duk inda ka saki jiki da cewa kafiri mai amana ne ta wajen kasuwanci ƙarya ne saboda yace illal ladina amanu wa amilus salihati kai zaka dauka ba a kwaranka akwai dabara da zai fito da shi ta wannan dabaran zai kai kai baro imani kadai ke sa mutun ya tsare gaskiya da kuma amana ba wai kuma ana cewa ba a samu kafirai masu amana bane akwai babu shakka anan Ibn Hajar da yake magana akan tsarin kafa company a cikin Fathul Bari mujallal nabi shafi na 59 yana magana akan ka'ida kai ka'idar idan aka samu wani hukunci wata shari'a ta annabin Allah kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wannan shari'a tana dacewa da mu ko a'a shine sai ya bayyana wannan ka'idan yake cewa shar'u man qablana shar'un lana shari'ar duka annabawan da shari'ar mu ce sai dai in annabi ya ce banda nan to sai a bari amma da kaji an ce annabi Isa ya ce to da kai yake magana ai saboda annabi Isa annabin ka ne idan aka ce annabi Ibrahim yayi kaza ai da kai yake kai koyi in ba dan ana son kai koyi da shi ba da ba a baka labarin ba a cikin alqur'ani ba amma idan har aka samu inda annabi ya bayyana wani abu da ya saba ma wannan abin da annabin yayi to ya nuna wancan doka an goge ta kenan a zamanin manzon Allah shine sai Ibn Hajar yake wa huwa sahihu fil usuli ma lam yarid nasikun wannan ka'ida ingantacciya ce a ilimi na usulul fiqhi ka'idar ita ce duk inda kaji ana maganar wani annabi a zamanin da to karka dauka al'ummarsa ce kadai ana baka labari ne har da kai sai dai idan an samu wata doka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta goge wancan wanda akasarin malaman sunna suna tabbatar da wannan ka'ida shar'u man qablana shar'un lana idan an samu kamfani ya inganta a zamanin annabi Nuhu to zamanin mu ma zamanin annabi Dawud mu ma zamanin mu tsarin kamfani ya inganta wannan ta sashin alqur'ani kenan kaga ayoyin da muka karanta sun isa su tabbatar maka cewa tsarin kafa kamfani alqur'ani ya yadda wato ya yadda da cewa ana iya kafa kamfani a gudanar da harka ta kasuwanci wannan ba laifi bane illa dai akwai kaidoji in ka dawo ta hadisin manzon Allah fa sun samu hujja daga alkitabu so da hujja daga as-sunna sai kawo mana hadisi na farko mu karanta an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare yadda sa gare shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce qala Allah Allah ya ce kaga alhadisul qudusi kenan Allah da kansa ya ce ana salisu sharikaini ni ne na ukun wato masu tarayya ta gudanar da kasuwanci Allah madaukaki ya ce ni ne na ukun masu tarayya ta gudanar da kasuwanci to idan mutane biyu sun hadu suka yadda za su gudanar da wata harka ta kasuwanci tare za su kafa kamfani Allah ya ce to ba su biyu bane ni ne na uku inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu matukar daya bai ha'inci daya ba kaga magana annabi Dawud ta zo matukar daya bai ha'inci daya ba bai ci amana daya ba fa idza khana idan ya ci amana kharajtu min bainihima sai in fita daga tsakanin su inji Allah tabaraka wa ta'ala rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin nan yana babun fi sharika kuma wannan hadisin yana cikin hadisai da al-Imam Abu Dawud shi kada ya rawaito daga ashabu sunan amma akwai al-Imam Daraqutni wanda ya rawaito wannan hadisi akwai ma karin da ya taho a sunan Abi Dawud wanda yazo ta riwayar Zain bin Muawiya al-Abdari akwai kari kan wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idza kana kharajtu min bainihima idan daya ya ci amana yayi ha'inci sai in fita daga tsakanin su to sai yace waja ash-shaytan sai shaydan yazo ya zama shine na ukun su da farko lokacin da aka kulle yarjejeniya za a kafa kamfani ko za a yi wata harka tare to Allah shine na uku amma idan aka samu rashin gaskiya sai Allah ya rabu da su sai shaydan ya zama shine na uku wannan karin da yake yana da rauni shi Ibn Hajar bai ma kawo shi ba anan hadisin yana sunan Daraqutni yana kitabul buyu' ya an Yahya bin Sa'id bin Hayyan wanda yana cikin atba'u tabi'in an abihi ya karbo hadisi daga babansa shine Sa'id bin Hayyan at-Taymi al-Kufi qala rasulullah babansa tabi'i ne amma sai ya ce qala rasulullah kaga ya tsallake tunda tabi'i ne ai bai ga annabi ba ya kamata a ce ya rawaito hadisin daga sahabi amma in ka lura shi wannan hadisi da muka karanta an tabbatar hadisin Abu Huraira ne amma a riwaya ta al-Imam Daraqutni an tsallake Abu Huraira daga tabi'ut tabi'i sai babansa tabi'i shikenan sai manzon Allah a riwaya ta al-Imam Daraqutni Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadullahi ala sharikain yadullahi ala sharikain hannun Allah yana kan masu tarayya ta wajen gudanar da harka malam yakun ahaduhuma sahibahu matukar ɗaya daga cikin su bai ha'inci abokin hulɗarsa ba fa idza khana ahaduhuma sahibahu rafa'aha anhuma idan ɗaya ya ha'inci ɗaya sai Allah ya daga hannunsa daga kan waɗannan mutane biyu da suka kafa kamfani kaga wannan lafazin ya dan bambanta da lafazin da ya zo a sunan Abi Dawud akwai riwaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadullahi ala sharikain hannun Allah yana kan masu tarayya ta wajen gudanar da wata harka malam ya ta khawana matukar ba su ci amanar juna ba maimakon matukar ɗaya bai ci amanar ɗaya ba ɗaya bai ha'inci ɗaya ba sai aka ce matukar ba su ci amanar juna ba ki wannan yana riwaya ta al-Imam al-Baihaqi yana kitabu sunan kubra babul amana fi sharika wa tarki al-khiyana amma ya danganta hadisin ga Abu Huraira yana cewa inna allaha ta'ala ya kulu mimakon kala allahu ta'ala inna allaha ta'ala ya kulu wanda hadisun alhadisun kudusi mu ci gaba sai ibnu hajar ya ce wa sahahahu alhakim al-imam alhakim ya inganta hadisin nan ibnu hajar da ya faɗi haka wato kamar yana tabbatar da hadisin ya inganta ne domin inda bai inganta ba zai kawo malamin da ya raunana hadisin mimakon ya kawo malamin da ya inganta wannan hadisin wato hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim shine hadisi na 2369 حدثنا ابو حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريره wanda kaga hadisin yazo al-musnad daga tabi'ut tabi'i tabi'i sahabi manzon Allah dama haka ake son a samu jeri kar a samu tsallake wani a riwaya ta al-imam al-hakim shi yasa al-imam al-hakim ya inganta hadisi yace kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Allah madaukaki yace ana salisu sharikain ni ne na ukun abokan tarayya wajen gudanar da kasuwanci malam yakun ahaduhuma sahibahu matukar dayan su bai ci amana dai ba fa idza khana idan daya ya ha'inci daya kharajtu min bainihima sai in fita daga tsakanin su wa wannan hadisin ibnu hajar anan ya ce al-imam al-hakim ya inganta shi amma al-litajin sa at-talkhis al-habir ajibu ina ku shafin 109 yayi bayanin hadisin magabata wadanda suka nuna hadisin yana da rauni kamar ibnu al-qattan wanda ya bayyana illolin hadisin da farko dai sa'id bin hayyan tabi'ut tabi'i din majhulun ne wanda malamai da yawa ba su san shi ba idan aka jahilci mutum sannan hadisi ya taho shi ta riwayar sa kadai wannan hadisi yana da rauni na biyu al-ikhtilafu fi waslihi wa irsalihi hadisin a wata riwaya zaka ga an danganta ta ga manzon Allah an hada ta da sahabi sannan aka daga ta zuwa ga annabi amma a wata riwayar fa an samu al-irsal daga tabi'i sai manzon Allah wanda alama ce da take nuna hadisin yana da rauni wanda wannan yana cikin bayanin masana wadanda suka yi magana akan wannan hadisin don haka zaka ga hadisin a irwaul galil ya kawo takrijin sa hadisin 2468 ya nuna isnadin hadisin yana da rauni haka yana ba'iful targhib hadisi na 2014 yana gayatul maram hadisi na 356 da kuma ba'iful jami'i sagir hadisi na 748 so ba duka malamai ne suka inganta wannan hadisin ba akwai wadanda suke ganin yana da rauni amma ibnu hajar shi yana ganin hadisin ya inganta saboda hadisin ya dace da ma'anar wasu hadisai meye dalili akwai al-imam al-husayn bin muhammad al-tibi daga cikin fitattun masana hadisi kamar yadda ya zo cikin aunul ma'bud mujallal na 970 ya yi magana kan wannan hadisi ya ce wannan hadisin yana kwadaitar da mu kafa kamfani ka lura da cewar ana gudanar da kasuwanci ne ta hanyoyi guda biyu ko dai mutum ya gudanar da kasuwancinsa shi kadai saboda haka zaka bude shagonka kai kadai ko gonarka kai kadai ko wani abu haka ko carpentry ko wata sana'a kai kadai sannan kuma kana da damar kai kamfani a wannan sana'ar to hadisin nan yana mana ishara ne da cewar idan aka hada kamfani to harka ta fi albarka akan mutum ya yi ta shi kadai shine abinda hadisin nake karantar da mu kuma gaskiya ne yanzu in ka dubi harkokin duniya kaf duk wata harka da kaga tana ci gaba in ka nazari kanta zaka samu ba mutum ɗaya yake gudanar da ita ba kamfani idan aka ce ma wannan abin kamfani ne to ya fi samun tallafin Allah akan mutum ɗaya ya gudanar da shi wanda babu shakka akwai hikima haka malami ya ce sharikatullahi ta'ala iyaha alal isti'ara da farko dai da aka ce Allah shine na ukun masu tarayya ta wajen gudanar da kasuwanci wannan kalmar al-istiara ce ba wai ana nufin zahiri Allah yana tare da su bane a'a wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana idan mutum biyu suka hadu wajen gudanar da wata harka to waɗannan mutane suna samun taimakon Allah kai tsaye shine abinda hadisi yake koyar da mu كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح bimanzilatil mali makhlut, wato Allah yana sanya albarka, yana sanya falala da riba, yana kawar da asara da musiba da ke samun kasuwanci idan an yi ta a tsari na kamfani, fiye da a ce mutum ya gudanar da ita shi kadai. Fasamma za ta huta ala salisan lahuma, saboda ka yi sa Allah ya ce shi ne na uku mutane biyu da suka yadda za su samar da kamfani. Waje ala khiyanatish shaitan, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kuwa akwai ha'inci, to sai ya cire taimakonsa. Me zai biyo baya? Sai shaitan ya shigo. Saboda haka wannan harkar sai kaga ba a gama da ita lafiya ba. Shi ne maganar annabi Dawud alaihi salam da yake cewa da yawa mutane idan sun hada harka za ka samu wani na ha'intar wani, sai dai kawai masu imani. Allah ka samu cikinsu. A ƙarshen maganar sai ya ce wa fihi istibabu shirka, wannan yana kwadaitar da mu riƙa gudanar da harkokinmu a tsari na kamfani maimakon mutum ya gudanar da harkarsa shi kadai. Ba haram ba ne, kowanne halal ne. Misali ma cikin ayoyin da muka karanta, ai Allah ya fifita mutumin da ya gudanar da harkarsa shi kadai akan mutanen da suka samar da kamfani, inda ya bada misalin mutane ne suka hada kuɗi suka sayi bawa, amma kuma ba zaman lafiya a tsakaninsu. Sai Allah ya ce ai ba sa zama daidai, kamar a ce mutum ɗaya ne ya ɗauki kuɗin sai sai bawa shi kadai. Kaga ya gwada wancan da ya gudanar da harkarsa shi kadai, Allah ya fi son shi akan mutanen da za su hada kawunan su samar da kamfani amma akwai ha'inci. So akwai inda ma mutum ya gudanar da harkarsa shi kadai yake nuna ya fi albarkan akan a samar da kamfani. Me ke sa shi fi albarka? Idan babu zaman lafiya, idan akwai cin amana, shine abin da hadisin nan yake mana ishara da shi. Da yace fa innal barakata munsabatun min Allah ta'ala fiha, idan mutane biyu sun hadu wajen gudanar da harka, to albarkan Allah zubowa take ma wannan harka, zubowa take. Ba kuma roƙa ba za ku rika ganin albarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Hikimarsa sai ya ce bi khilafi ma idza kana munfaridan, sabanin a ce kai kadai kake gudanar da harkanka, zaka ga ci gabanka bai kai na waɗancan mutane da suka hada hannu ta wajen gudanar da harkar su a tare ba. Sai ya ce meye dalili? Ga dalili, li'anna kullu wahidin min ash-sharikayn yas'afi gibtati sahibi, saboda mutane biyu da suka hada kawuna su gudanar da harka, wannan kokarinsa shine harkar ta ci gaba, wancan kokarinsa harkar ta ci gaba. Kana yin addu'a ma wannan harka, wancan ma yana addu'a ma wannan harka. Kaga addu'o'in da ake ma wannan harkan sun fi yawa akan wanda yake kasuwancinsa shi kadai. Shi kadai yake roƙon Allah. Shi kadai in yayi arziki wani, in yayi masa alheri, yace to Allah ya sa albarka. Amma waɗanda suka hada kai suka samar da kamfani, baya ga addu'ar ba ɗaya bace, sannan kuma kokarin ma ba ɗaya bane. Sai ya ce to in ka ma bar wannan, mu ɗauka ma hadisin yana da rauni. Ina hadisin manzon Allah da ya inganta, wanda annabi ke cewa Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kaga wannan hadisi kadai ya isa ya nuna maka kafa kamfani albarkan da ke tare da shi ya fi a ce mutum yana gudanar da harkarsa shi kadai. Sannan kuma idan aka ce wannan kamfani ne za ka samu, dole za a ɗebo ma'aikata da yawa. Waɗannan ma'aikata da aka kawo su dulla da ake samu, saboda an samar da aiki ma wasu bayan Allah, ana taimaka musu. Ya fi a ce mutum ɗaya ne, wanda idan mutum ɗaya ne ke gudanarwan za ka samu cigaban bai kai nasu ba. So wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu ta wannan hadisi, wanda shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi don ya tabbatar mana wato kafa kamfani abu ne mai albarka kwarai. Ya fi a ce ma kana gudanar da harkarka kai kadai, idan dai akwai gaskiya, wanda shi ne ka'ida ɗin. Idan babu amana, babu gaskiya, to mutum ya gudanar da harkarsa shi kadai, shi ya fi dacewa. Hadisi na gaba. Wa an sa'ib bin abi sa'ib, kuma an karbo hadisin nan daga as-sa'ib bin abi sa'ib al-makhzumi. Kuma ya ce wa an sa'ib al-makhzumi, as-sa'ib al-makhzumi wani mutumin Makka ne, yana kabilar Banu Makhzum. Annahu kana sharikan nabiyyi, ya kasance abokin tarayyar annabi ta kasuwanci, qabla al-ba'sati, kafin Allah ya aiko manzanci ga Annabi Muhammad. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa ya gudanar da kasuwanci, yayi kiwo, bayan kiwo yayi kasuwanci. To lokacin da yake gudanar da kasuwancin sa, manzon Allah sai ya samar da kamfani da shi da wannan bawan Allah. Kaga magana ta gari. Sai a daina ma misali da Annabi Dawud, ga ma Annabin mu gaba ɗaya yayi kamfanin. To shine yake ba da labari, yace faja'a yawmal fath. Shi wannan abokin kamfanin manzon Allah bai musulunta ba. Bai musulunta ba a farkon musulunci har aka kai fathu Makka. Har aka kai shekarar da aka samu fathu Makka nasar, aka samu nasarar Makka ta zama ta musulmai. In ka dubi Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah mujallal na 4 shafin 428 ittifaqan, duk malaman sunna sun yarda cewar Allah ya ba mu Annabi nasarar Makka ne a shekara ta 8 daga hijira, kuma a cikin watan Ramadan. Shekara ta 8 daga hijira a cikin watan Ramadan, ba da abin da ya rage wa Annabi ya bar duniya shekara 3 ne, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wannan lokaci Allah ya bada nasara ga Annabi, Makka ta zama birnin musulunci. Wanda yana cikin bayanin al-Imam Malik, al-Imam Malik yace iftutihat Makkatu fi 19 yawman min Ramadan. Allah ya bada nasarar Makka ranar 19 ga watan Ramadan. 19 ga watan Ramadan. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho Makka. Kuma wani abin sha'awa anan, lokacin da manzon Allah ya taho Makka ya bar Madina, kaga cikin watan Ramadan manzon Allah matafiyi ne. Matafiyi ne saboda shi mutumin Madina ne. Karka cewa ai an haife shi a Makka, ai ya riga ya bar Makka, wanda mutane da yawa har yanzu basu gane ba. Mutum ne ya taba zama a gari, daga baya ya bar zama a garin, amma yakan je ziyara. Sai yana tambayar wai in ya je garin zai yi kasaru? Sai dama ka bar zama, ai tunda ka bar zama kai bako ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka aka haife shi, nan ya girma har ya kai shekarun da Allah ya bashi manzanci, daga baya hijira ya koma Madina. Amma tunda ya koma Madina da zama, to yanzu shi bako ne idan ya zo Makka. Saboda haka lokacin da manzon Allah ya zo garin Makka da za a yi fathu Makka a watan Ramadan, manzon Allah ya aje azumi. Ka ji abin mamaki, wanda a yanzu mutum yana tafiya Makka da Ramadan, ko mutane na tafiya Makka saboda su samu yin azumi a garin Makka, shi manzon Allah da ya zo Makka aje azumi yayi. Me yasa? Saboda matafiyi ne. Kuma babban abin sha'awa, a kwanaki 10 ƙarshen Ramadan manzon Allah ya zauna a Makka, kuma baya azumi, kuma sannan baya cika sallah. To ina kuma ga kasaru kwanaki 4 yana ya aje azumi, kuma yana kasaru, sai da yayi kwana 10 a cikin Ramadan yana kasaru, yana limanci. Idan ya gama limanci sai ya ce ku cika sallan ku, mu matafiya ne. Har aka gama watan Ramadan, aka shiga Shawwal, sai da ya ƙara da kwanaki 9, sannan ya koma Madina. Kaga ya kwana 19 a garin Makka yana kasar, kuma ya aji azumi. Allah ka samu iya koyi da annabinka. To lokacin da manzon Allah aka samu fatu Makka, kasan mutane sun yi ta musulunta. A daidai wannan lokaci dama akwai waɗanda ke ganin manyan Larabawa mutanen Makka ne, idan har sun musulunta to duniya za ta yadda, duniya za ta yadda cewa musulunci gaskiya ne. Don haka sai mutane aka yi ta zuwa ana musulunta, ana ta zuwa, ana ta zuwa. Manzo Allah yana zaune, sai ga abokin harkansa ya zo, shine sai ya ce marhaban bi akhi wa shariki, maraba da zuwan ɗan uwana kuma abokin kamfanina. Kaga manzon Allah bai manta shi ba. Maraba da zuwan dan uwana kuma abokin harkata, shine shariki, abokin tarayya ta wajen gudanar da kasuwanci na, wato can kafin Allah ya bashi manzanci. Hadisin yace rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya rawaito, yana al-Musnad, yana mujallal na 3 shafin 425. Lafazin yazo an Mujahid an Sa'ib bin Abi Sa'ib annahu kana yushariku Rasulullah qabla al-Islam fi at-tijarati. Yanda lafazin ya zo a Musnad kenan, al-Musnad. Hadisin As-Sa'ib bin Abi Sa'ib annahu kana yushariku rasulullahi qabla al-islam fi at-tijara, ya kasance kafin zuwan musulunci yana tarayya da manzon Allah ta wajen gudanar da kasuwanci. Falamma kana yawm al-fath, lokacin da aka zo ranar da Makka ta zama ta musulmai, ja'ahu, sai gashi ya zo ga annabi. Faqala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, marhaban bi akhi wa shariki, maraba da zuwan dan uwana kuma abokin tarayyar kasuwanci na. Me yasa annabi yace masa dan uwan shi? Dan uwa ne na jini, saboda banu makhzum su ma qurayshawa ne. Kamar Ummu Salama, matar manzon Allah, tana cikin banu makhzum. Khalid bin Walid yana cikin banu makhzum. So akwai manyan sahabbai waɗanda banu makhzum ne, saboda haka duk qurayshawa ne. Shi yasa manzon Allah yake masa dan uwana, saboda asalin su guda, dukkan su dai mutanen Makka ne. Da yace masa wa shariki, abokin tarayyar kasuwanci na, wanda shine mahallin shahid, wanda dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin kenan a babin musharaka, wato babin hada kai, a samar da kamfani ko a hada kai ta wajen gudanar da wata harka ta kasuwanci. Falamma kana yawm al-fath ja'ahu faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yace, marhaban bi akhi, maraba da zuwan dan uwana, wa shariki, kuma abokin harka na, kana la yudari wa la yumari, kaji mutumin da baya murdiya kuma baya rintu. Manzon Allah yake faɗa wa sahabbai, ki kun ga mutumin da baya murdiya kuma baya rintu. Ai shine abin da yasa Allah ya haramta irin wannan kamfanin da za a samu akwai murdiya, wanda shine abin da Annabi Dawud yake faɗa. Zaka samu da yawa idan sun haɗa kai sun samar da kamfani, wani na cutar wani, cutar kenan, in ma ta zama ta rintu, ai ta rigima, koko idan ya samu wani abu haƙƙin abokin tarayyar nasa ya danne bai ma sani ba. Manzon Allah ya kore duka, ya ce wannan bayi da shi. Kaga kenan shi wannan abokin harkar manzon Allah ɗin yana da halin kirki, ko babu shakka haka ne? Ai Bahaushe yake cewa ƙwarya ta bi ƙwarya. Ba yanda za a yi annabi ya haɗa kai ya yi harka da mutum alhali mutumin banza ne. To a zamanin jahiliya kenan, kya kafin mutumin ya musulunta, wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma a gaban jama'a. To shi ne sai manzon Allah ya ce, ya fa'ibu kad kunta ta'malu a'malan fil jahiliya, a zamanin da na san ka kana da wasu halaye masu kyau zamanin jahiliya. La tuqbalu minka, duk waɗannan halaye masu kyau naka ba wanda aka karba ko guda ɗaya. Wa hiya al-yawma tuqbalu minka, amma yau tunda ka musulunta za a tattaro duk abin da kai mai kyau tun kana kafiri, sai an baka ladan shi. In ji manzon Allah, kaga wannan rahama ce ta Allah. Idan mutum ya musulunta, idan da ya taba halin kirki, to duk wani halin kirkinsa za a kirga, za a bashi ladan sa yanzu. Dama sharadin musulunta ne, tunda ya musulunta ga lada shine. Sai sahabin da ya rawaito hadisin yace, wa kana da salafin wasilatin, shi wannan abokin hulɗar manzon Allah ya kasance mai yawan badarance ga talakawa, sannan kuma mai kokarin sada zumunci, mai taimaka ma dangi. Kaga mutumin kirki ne. Kana hadisin yana al-Mu'jamul Kabir na al-Imam Tabarani, yana Kitabu Sunan Kubra mujallad na 6 shafin 78. Kana sharikan nabiyyi fi awwal al-islam fi at-tijara, falamma kana yawm al-fath qala marhaban bi akhi wa shariki la tudari wa la tumari. A wannan riwaya kenan. Mu ci gaba. Yace wa Abu Dawud, bayan al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito wannan hadisi, yana babun fi karahiyatil mira'i, ba a san a samu wato jayayya a harkan kasuwanci, makaruhi ne. Sai kawo hadisina a matsayin hujja. Anisa ibqala, wato wannan hadisin ya samu lafuzza daban-daban, shi yasa wasu malamai ke cewa hadisin bai inganta ba. Sun raunana hadisin saboda yanda lafazin hadisin ya zo. Kamar misali a Sunan Abi Dawud, lokacin da wannan mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi da kansa yake ba da labari, ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na zo ga annabi, faja'alu yusnuna alai wa yadhkuruni, kafin in iso gaban annabi sai na ji ana ta yabo, ana ta kirari ana ta fadin halaye na mai kyau jama'a da suka hange shi gashi ya doshi annabi sai ana cewa kaga wani mutumin kirkin nan ashe ina gari ya aka yi wannan aka bar shi a baya ana ta fada kuma yace duk magana ta zo kunne na kafin ma ya iso gaban manzon Allah lokacin da ya kusa sai manzon Allah yace ana a'lamukum nafi kusani shi ku yi shiru inji annabi wato nafi kusani yana isowa sai yace sadaqta bi abi wa anta wa ummi ya rasulullahi ka faɗi gaskiya dukkan su babu wanda ya san ni fiye da kai yace ina fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka sai yace kunta shariki ka kasance abokin harkata fa ni'imar shariku kai ma dalla ina tuna abi ina jin daɗi inji shi asaibu kenan yace ka kasance abokin harkata kuma duk sa'ilin da tuna ina jin daɗi ma dalla da zaman ka abokin harkata kunta la tudari wa la tumari kaga shi yake fadawa annabi yace kai mutun ne wanda baka murdiya baka kuma rinto baka jayayya harka da kai tana da dadi amma a wata riwayar sai kaga magana ta zo lafazin annabi ne ga as-sa'ibu amma a wannan riwaya lafazin as-sa'ibu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-khattabi ya sharhi kan wannan hadisi yana ma'alimu sunan mujallal nabiyar shafin 110 ya tawo da lafuzza daban-daban la tudari wa la tumari la yudari wa la yumari haka ya zo lafuzza daban-daban hadisin yace wa ibnu majah mu ci gaba yace ibnu majah shi ma ya rawaito shi yana babu sharika wal mudaraba lafazin al imam ibnu majah an sa'ib qala lin nabi haka nan al imam ibnu majah shi ma a lafazin sa as-sa'ib ne ya fada ma annabi ba annabi ne ya gaya ma as-sa'ib ba kamar dai lafazin al imam abu dawud sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi kunta shariki fil jahiliya ya rasulullahi ka zama abokin harka ta a zamanin jahiliya fa kunta khayra sharikin kai ka kasance mafi alkhairin abokin harka wato kamar yana cewa ban taba harka da mutun naji dadi kamar yanda ne harka da kai ba la tudarini wa la tumarini baka murdiya gare ni baka rinto gare ni baka jayayya da ni kaga wannan ma lafazin al-imam ibn majah hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim min kitab al-buyu' wa ash-sharika yani fi at-tijara al-imam al-hakim yace hadithun sahihun sahihul isnad wa lam yukharrijahu ya ingata wannan hadisin don haka yasa ibn hajar ya kawo shi wato saboda akwai malaman da sun ingata hadisin ko da dai an samu sabani ta wajen lafuzzan hadisin ta wajen riwayar shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله فتشيوانا أبوكين هركا نا النبي صلى الله عليه وسلم السائب بن أبي السائب zaka ga sunansa misali a littafin da suka rubuta tarihin sahabbai Saifi ibn Aiz ibn Abdullah dan sama sahabi ne to saboda sabani da aka samu ta wajen riwayoyi zaka iya gani kamar a wasu littafai na tarihi misali Siratu ibn Hisham ana nuna yana cikin ma waɗanda an kashe su a yakin Badar daga cikin kafirai har an sa sunan shi a ciki amma akasarin masana suna cewa innahu aslama wa hasuna islamuhu ta bayanin al-imam az-zailai da yayi a cikin nasbur raya yayi kokarin ya tabbatar da gaskiya game da shi wannan sahabi abokin harkan annabi sallallahu alaihi wasallam dan babu shakka akwai malaman tarihi da sun sa sunansa a cikin sunayen kafirai da aka kashe a yakin badar akwai kafirai da suka zo daga makka wadanda suka yaki manzon Allah akwai da yawa wadanda an kashe su suka sa sunan shi in ka dubi siratu ibn hisham zaka gani amma al-imam zailai yace ba gaskiya bane wannan sahabi ne aslama wa hasuna islamuhu ya musulunta kuma musuluncin sa yayi kyau kuma dan sama sahabi ne wa hadha huwa al-muawwal alai wannan shine abinda masana suke aiki da shi wanda galibin malaman tarihi da malaman hadisi sun tabbatar da shi wannan abokin harkan manzon Allah daga baya musulunta ذكره غير واحد في كتب الصحابه رضي الله عنه اذا كان دوبا لتفن ده اكرم تاريخ صحابين كما سوى الاصابه انا ابن حجر كما الاستيعاب ده اسد الغابه ده سوران سو ذاك غني سن كاو سنن شي ا cikin صحابان النبي صلى الله عليه وسلم duk da cewar hadisin kasir al-ittirab wanda yazo cikin littafin fathul qadir na al-kamal bin al-humam mujallad nashid shafin 152 lafazin hadisin yazo wato da bayani daban-daban a wata riwayar ana nuna cewar annabi ne ya faɗi wannan magana ga shi as-sa'ib bin abi sa'ib a wata riwayar kuma ana nuna cewa as-sa'ib bin abi sa'ib shi ya faɗi wannan magana ne ya goga manzon Allah ya ji dadin harka da yayi da annabi a cikin sun zamanin wato da Allah bai bawa annabi manzanci ba hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin galibin malamai sun tabbatar da ingancin sa shine hadisi na 4836 to anan daga nan malamai suka gane nau'i guda na kamfani shine irin wannan kamfani da annabi irin wannan kamfani da annabi yayi tsakaninsa da as-sa'ib bin abi sa'ib shi ake kira sharikatu inan sharikatu inan sunan sa kenan me yake nufi da sharikatu inan saboda kowa ya sanya halin jari a ciki shine sharikatu inan wanda duk malaman sunna sun yarda da cewa wannan kamfanin ya inganta babu sabani akai amma sauran nau'ukan kamfani zaka samu wancan malamin yayi inkari wannan ya yarda wancan nau'i ka samu wani malamin yayi inkari wani ya yarda amma wannan sharikatu inan duk malaman sunna sun yarda da shi me yake nufi da sharikatu inan asali al-inan ma'khudun min ananid dabba linzami ko akala shine al-anan ana kiransa inanud dabba linzami zaka samu igiya ɗaya ne ta dama igiya ɗaya ta hagu ake sama dabba kamar akala na raguri kuma tsayinsu yana zuwa ɗaya shi yasa aka kira shi sharikatu inan ka sa hannun jari wancan ya sa hannun jari kuma abinda kuka sa ya zama ɗaya kuna gudanar da harka guda wannan kasuwancin wannan tsarin kamfanin halal ne shine irin wanda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam in ka duba lisanul arab mujallad na 311 fa amma sharikatul inan fa huwa an yukhrija kullu wahidin min ash-sharikayn dinanir aw dirahim misla ma yukhriju sahibuhu wa yukhallitaha abinda ake nufi da sharikatul inan irin wanda annabi yayi wato shine kamar ni da kai wani da Allah mu hada kai mu na mu bude shago guda a wancan plaza mu kama hayan shago da ni da kai mu sanya kaya a ciki mu rika gudanarwa to ya za a yi 50-50 shine ka bada ka sanya miliyan guda in sa miliyan guda mu hada miliyan kayan miliyan biyu a shagon nan to kaga kuna gudanarwa tare ya azana kullu wahidin minhuma li sahibihi an yattajira fi in ba ka nan ina nan in ba na nan kana nan ana gudanar da wannan shago a matsayin kamfani ne walam takhtalifu al-fuqaha fi jawazihi duk malaman fiqhu sun ce halal wa annahu ma in rabiha fil malain duk sa'ilin da aka zo kirgari ba ya za a yi fa bainahuma raba shi daidai za a yi saboda ai miliyan guda na sa kai ma miliyan guda ka sa wa in wubi'a idan aka samu asara fa fa ala ra'si mali kulli wahidin minhuma ya shafi kowa ba zai yi wa a samu asara ka ce a to kai asaran na kai zaka dauka banda ni ta yadda ake samun rigima kenan so an ka sa kuɗi ya sa kuɗi wannan shine sharikatu ina halal ne ittifaqan wanda ya zo cikin bada'i'ul fawa'id sana'i mujallad nashid shafi na 57 amma al-kalamu fi sharikati bil amwal wato tarayya ta sashin gudanar da dukiya na daya nau'i na farko shine sharikatul inan faja'izun bi ijma'i fuqaha'il amsari duk malaman fiqhu sun ce wannan kamfanin halal ne kaga kenan hannun jari ne ya zama ka sa hannu ka sa jarin ka na sa jarin ka ana gudanar da kamfani halal ne ya ta'amala an-nasu fi zalika fi kulli isrin min ghairi nakir tun daga zamanin annabi ana irin wannan kasuwancin har zuwa yau malamin yace wa mara ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan, yana cewa abinda aka ce irin wannan tsawon tarihi duk malamai sun ga cewa yana da kyau, kaga kenan a wajen Allah ma yana da kyau. Sannan babban hujjar wannan wato nau'i na kamfani shine hadisin Usama bin Sharik wanda ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ta'rifuni, ka gane ni ko ya Rasulullah? Manzo Allah ya ce wa kaifa la a'rifuka, ya bazan gane ka ba. Wa kunta shariki wa ni'mal shariku, ka kasance abokin tarayya na ta wajen gudanar da kasuwanci a da, kuma naji dadin kasuwanci da kai, ya za a yi bazan san ka ba. Kaga an sake samu misali. Wa adna ma yustadallu bi fi'lihi alaihi salam aljawaz, in ka ce ai Annabi yayi kasuwancin kafin zuwan musulunci ne, to yanzu da abokin kasuwancin nasa yazo, sai manzon Allah ya tabbatar da abin. Kaga da a ce kasuwancin bashi da kyau, manzon Allah zai ce kai da mun yi kamfani ko da dai yanzu Allah ya hana, amma na ji dadin harka da kai. Amma Annabi bai nuna abin babu kyau ba, ya ma ya ba, saboda haka yasa malamai suka ce ashe kafa kamfani a irin wannan tsari ya dace da sunnar manzon Allah. Sannan baya ga shi akwai hadisin al-Imam al-Bukhari, hadisin da Sayyar bin Salama ya ruwaito cewa sahabban Annabi sun yi irin shi. In ka duba Sahih al-Bukhari, hadisin ya zo muttasil al-isnad, yana awail buyu' babu tijarati fil burri, hadisi na 2497. Zaid bin Arqam da al-Bara'u bin Azib kana sharikaini, a zamanin manzon Allah sun hada jari suna gudanar da kasuwancin su a lokaci guda, suna gudanar da kasuwanci, sai labari ya iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna sayan zinare maimakon hannu da hannu ana samun jinkiri. To shine sai manzo Allah ya ce a kira su, da aka kira su ya ce musu ma kana yadan bi yadin fakhuzuhu wa ma kana nasi'atan farduhu, abinda zai zama in dai cinikin zinare ne ko azurfa, to hannu da hannu ne, kar a samu jinkiri. Idan haka ya tabbata to shikenan ku ci gaba, amma idan ba za a yi haka ba to kar ku ci gaba da irin wannan kasuwanci. Kaga ya nuna Annabi ya tabbatar da wannan tsari na kamfani din halal ne, baya ga cewar shi ma kansa yayi. Kuma hadisin labarin Zaid ibn Arqam da al-Bara'u ibn Azib yana Sunanun Nasa'i, wanda ya kawo riwaya bi nahwi riwayat al-Imam al-Bukhari, haka nan al-Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin. In ka duba Irwa'ul Galil mujallad biyar shafin 290. So nau'in kamfani na farko shine wanda Annabi da kansa yayi. In ka dubi littafin fiqh kamar misali Nailul Awtar juz'i na biyar shafin 392, al-Imam Shawkani yace istudilla bi hadha al-hadith aidan ala jawaz ash-sharika fi ad-darahim wad-dananir wa huwa ijma'. So duk malamin da zai maka bayani akai zai ce ma ijma'un, duk malaman sunna sun yadda cewa irin wannan kamfani halal ne. Wato ka sa kuɗi in sa kuɗi, mu rika gudanar da wata harka tare, wannan babu ne. Mu ji hadisi na uku, wanda shine hadisi na ƙarshe akan asharika insha Allah. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yace ishtaraktu ana wa Ammarun, da ni da Ammaru mun yi tarayya, wato yana nufin Ammaru bin Yasir, wa Sa'adun, wato yana nufin Sa'ad bin Abi Waqqas, kaga dukkan su al-muhajiruna ne. Abdullah bin Mas'ud al-muhajir ne, Ammaru bin Yasir yana cikin al-muhajirun, sannan Sa'ad bin Abi Waqqas kusan dukkan su ma as-sabiquna al-awwaluna, wadanda sun dade da musulunta, Allah ya kare da sa gare su. Wato lokacin da aka zo za a yi yakin Badar, sai suka kulla kasuwanci. Ka dubi wani tsarin kamfani na biyu, shine wanda Ibn Hajar yake so ya bamu misali da shi. Ya za a samu tsarin kamfani, ga wani tsarin kamfani na biyu, za a yi yakin Badar. Abdullah ibn Mas'ud ya ce da ni da Ammar da Sa'd ibn Abi Waqqas sai muka kulla yarjejeniya, fi ma nusibu yawma Badr, idan an gama yakin nan duk abinda muka samu zamu raba daidai, duk abinda muka samu zamu raba daidai, kowa yace ya yarda ya yarda, shikenan sai aka fara yaki, aka fada yaki. Ishtaraku fi ghazwati badrin, yani fi ma yusibuna min al-magnam, wato ganimar da suka samu za su zo a hada sai a raba, a raba daidai. Sai ya ce alhadis, wato ya dade hadisin bai kawo shi gaba daya ba. Rawahun Nasa'i, al-Imamun Nasa'i ya rawaito shi, yana babu sharikatul abdan. Yanzu an yi magana akan sharikatu inan shine wanda annabi ya yi. Sharikatu inan shine ka sa kuɗi in sa kuɗi mu gudanar da harka. To yanzu sharikatul abdani za a yi magana a kai ba sharikatu inan ba, bi ma'ana za mu haɗa kai mu yi tarayya, za mu samar da kamfani. Shi wannan kamfani ba kuɗi za mu sa ba, aikinmu ne zai samar da abin. Kaga da jiki ne aka samar da wannan kamfani ne na mutane da za su yi aiki da jikinsu, abinda sahabbai suka yi kenan. Hadisin yana sunan Abi Dawud, yana babun fi sharikati ala ghairi ra'si malin, sunan babin kenan. Al-Imam Abu Dawud ya ce to ga wani tsarin kamfani wanda ba kuɗi a cikinsa, kamfani ne aka kafa amma ba kuɗi. Yanda hadisin ya zo a Bulughul Maram haka ya zo cikin sunan Abi Dawud, amma shi Ibn Hajar ya dade saboda hadisin yana da dan tsayi. Ya ce faja'a sa'adun, bayan an gama yakin Badar, shine ragowar hadisin da bai zo a Bulughul Maram ba. Bayan an gama yakin Badar sai ga Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo bi asiraini, yana rike da fursunoni guda biyu. Sa'ad bin Abi Waqqas kawun manzon Allah, sai ga shi ya taho da fursunoni yana rike da su guda biyu. Abdullah bin Mas'ud ya ce walam aji ana, amma da ni da Ammarun bamu zo bi shay'in, bamu zo da komai ba. An gama yakin Badar ba wanda ya zo da fursuna ko daya, amma Sa'ad bin Abi Waqqas ga shi ya zo da guda biyu. To ga yamin yanda za a raba, kaga dole a raba daidai, ko da dai su bu su kawo komai ba, domin ka'idar kamfanin kenan. Tunda an yarda za a yi aiki da jiki abinda aka samu a raba daidai, to sun yi kokarin su, Allah bai ba su ba, shi ko yayi kokari ya samu guda biyu, to sai a raba. Hadisin yana sunan Ibn Majah, babu sharikati wal mudaraba, shine hadisi na 2288. Abdullah ibn Mas'ud ya ce ishtaraktu ana wa Sa'adun wa Ammarun yawma Badrin fi ma nusibu, da ni da Ammar bin Yasir da Sa'ad bin Abi Waqqas muka yarjejeniya na kulla, wato tarayyar kamfani akan abin da zamu samu a yakin Badar. Falam aji ana, ni ban zo da komai ba, wala Ammarun bi shay'in, Ammar bin Yasir shi ma bai zo da komai ba. Amma fa sai ga Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo da fursunoni guda biyu. Wannan ya faru lokacin da ba a shar'anta yanda za a yi rabon ganima ba. A farkon yakin Badar, in kana ana yaki ka kama wuyan riga wani kafiri ka rike, to naka ne. Amma bayan haka ai annabi ya shar'anta za a tara ganima a fidda haƙƙin Allah, sannan kuma a raba. Wannan bayan yakin Badar ne aka shar'anta. Saboda haka an gama yakin Badar sai ga Sa'ad ya zo da fursunoni guda biyu yana rike da su. Duk da cewar hadisin isnadinsa malamai da dama sun raunana, kamar al-Imam al-Munziri wanda yana Mukhtasar Sunan mujallal 5 shafi na 53, yana da'if Sunan Abi Dawud hadisi na 3388, da da'if Sunan Nasa'i hadisi na 4711, haka nan da'if Sunan Ibn Majah hadisi na 453. Malamai sun tabbatar da abin, saboda an samu labarai daban-daban wanda ke tabbatar da sharikatul abdan. Don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya in ka dubi littafin sa Zadul Ma'ad ya yi magana a kai, yana mujallal na 3 shafi na 94. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wa kanu yatasharakuna fil ganima ala naw'ain, zamanin sahabbai suna yin kamfani kafin ayyaki. Kamfanin ma da suke kafawa iri biyu ne kafin ayyaki, kuma kaga wannan zai dada sa mutum ma ya shiga yakin da kuzari, ko dan ya samu fursuna a zo a raba, ko ga lada sannan ga la'ada. So kafa kamfanin yana da fa'ida. Wato hanya biyu ne sahabbai suke tsara kamfani kafin ayyaki. Da farko akwai sharikatul abdan, shine wanda Abdullah bin Mas'ud yake magana a kai, kamfani ta kokarin jiki. Wasani an yadfa'a ar-rajul ba'irahu ila ar-rajul, za a tafi yaki kai kana gida, baka cikin waɗanda aka zaba za su tafi yakin, amma kana da wani doki. sai ka kira wani wanda an zabe shi yana cikin sojojin da za a je yakin da su, sai ka ce to wani ga kaga wannan doki yana da kokari lafiyayye ne, ina so mu yi kamfani, ka ji ka hau dokin nan ka tafi wannan jihadi. Yabzu alaihi ala nisfi mimma yagnam, idan aka gama yaki ka dawo to duk abin da ka samu zamu raba daidai, kuma zaka dawo min da doki na ya na yadda. To ai ya taimaka, saboda haka sai ka zabura akan doki, kuma duk ganimar da ka samu in ka dawo gida to zaka zo ku raba. Haka sahabbai suke yi, kaga kamfani ne ta wajen bada, ka bada raƙuminka shi kuma ya bada jikinsa, so kaga an samu wani nau'i na uku na kafa kamfani. Nau'i na biyu shine sharikatul abdani, wanda shi Abdullah ibn Mas'ud yake magana akai. Abdullah ibn Mas'ud lokacin da za a yi yakin Badar yace sun yarjejeniya, bayan gama yaki za su kawo duk abin da suka samu, kaga ba wanda ya sa kudi, babu wanda ya sa kudi, amma wannan fa zaka bada raƙuminka ko dokinka. Yace sannan wal akharu naslahu wa rishahu, akwai wanda ma in za a tafi yakin sai ce to ga fari da baka, dan naga kai banda bulala ma baka da komi, barin baka kwari da baka, in ka je yakin ka dawo zaka ban kashi daya cikin goma na ganima, ce na yadda dan banda makami. Su sahabbai yakin kawai suke jira ba makami ba, ko ba makami mutum zai zabura ya tafi, saboda fatan ya mutuwa shahada, Allah ya kare yadda sa gare su. Idan ka ce ga kwari da baka zan baka, ko ga takobi zan baka, ko ga wata sanda mai kyau zaka bayar ya tafi yaki, amma in ya dawo ga abin da zai baka za a yi sharadi, to wannan kamfani ne wanda shi ma halal ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya tabbatar da wannan. Ibn Qudama a littafin al-Mughni yana mujallal na biyar yace sharikatul abdani ja'iza, wannan nau'i na kamfani na biyu da muke magana akai shine mutum wato a samar da kamfani wanda mutane za su yi aiki da jikinsu, ja'izun ne, wato halal ne a samar da haka din, wanda malaman sunna da dama sun tabbatar da shi. Yani an yashtarika isnani aw aksar, mutum biyu ko fiye da haka su hada kawunansu, fi ma yaktasibunahu bi aidihim, misali shine a ce ku hada kawunanku, kai ka iya gini, wancan ya iya jinka, wancan ya iya hada wuta, electrician ne, to sai kuka hada kai mu samar da kamfani. Duk sa'ilin da aka samu aiki shi mesin yana da kashi 60 cikin 100 misali, a ce shi kuma kafinci yana da kashi 20 ko kashi 30, sannan ragowa kuma yana ga electrician. An yadda to saboda haka sai aka samu aiki, da aka samu aiki, aikin da aka samu kuma sai ya zama wanda yake son amar ginin baya son a jamar wuta don bai da kudin shi. Da aka zo aka yi aikin, kaga electrician a wannan aikin ba zai yi aiki ba, aikin da aka samu don wanda ya bada aikin bai son amar wayare, yana so amar gini a majinka a bar masa gida. So kaga kuma ku kamfaninku kun hada mutum uku ne, saboda haka kun yadda, don haka dan yanzu an samu wani aikin da shi electrician bai yi komi ba, ba za ku hana shi rabon shi ba, kuna gamawa sai kun bashi nashi kaso. Kaga ya zama taimakekeniya ne. Sannan kuma za a kai ga lokacin da za a yi aikin da ba mamaki ba a bukatar jinka din, don kwaskwarima ce za a yi ma wani gini, gida ne ake so a yi kwaskwarima ta ciki, a tsara a fitta wasu dakuna, dama can akwai jinkarsa, don haka ba za a sake jinkar ba. Kaga za a samu aikin da shi kuma kafinta ba zai yi wani abu ba, saboda haka shi ma ko da an gama sai an bashi nashi kaso, wato yana da albarka. Wannan tsari shine wanda malaman sunna suke cewa ya dace da ainihin hadisin da muka karanta na Abdullah ibn Mas'ud, wanda shi ma babu laifi akai. Istudilla bi hadha alhadith ala jawaz sharikatul abdan, wannan yana aunul ma'bud. Malamai suna kafa hujja da hadisin Abdullah ibn Mas'ud akan cewa a hada kamfani ta mutanen da ke aiki da jikinsu halal ne. Ana iya hada kamfani na teloli, wannan tela ne aikinsa ɗinki, wancan aikinsa yanka yaji, wancan aikinsa ya ringa sa anini kawai, ai za a kawo aikin da shi zip ake so ko banda anini, da kuma dole a bashi rabonsa ko da dai babu aikin shi. Haka za a riƙa yi, wato wannan taimakekeniya ce wanda akwai lada akai, don kamar sadaka kake yi, za a samu lokacin da wani zai zama shi ya huta babu aikinsa, amma kuma za a raba da shi, saboda haka lada mutum zai samu. وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويؤنيان الصنعة قائد ريتك دول سأن يرججين يا قابين دزائي إذا أن يددهك تولنا الحلني الإمام مالك يا حلتا الإمام أحمد بن حنبل ما لم يدد ما سنقن تشي وهو كلام الشوكاني وأن شيني أبين الإمام الشوكاني فداتك نيل الأوطار إلا دين الإمام الشافعي ينا إنكار سهو دا تشيور أيضا أئي سامن ونلوك تشيد ونبي أيكي بكما أن ربا دشي سهو أي كمرين دا عبد الله بن مسعود يفداني أبو نيوان دكي أزاهدي تند سنجر ججيني أغا شاي سعد بن أبي وقاص يازو دا فرسنوني قدابي كما أن ربا سو يرججيني أجد أكي نتي مكيتيني أدن حكا باب ليتي أكي فكل من الشريكين يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة بياني نأكو واتوشيني نوؤكا كمپاني دمك يمغانا من يمغانا كان شركة إنان شيني واندا النبي نبي شركة الأبدان شيني واندا يدوشكين حديث عبد الله بن مسعود وانما لمسونا سن اتفاقي أكي يعني شركة أقود ياتبتا داما عينه نوؤكا كمپنا قدا بيارني wannan yazo cikin bayanin Ibn Qudama littafin Al-Mughni wato company kashi biyar ne a bayanin da malaman fiqh suka yi na dayan su shine sharikatul inan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya sharikatul inan yake ka sa kudi in sa kudi shine hannun jari saboda haka harka da za a sa hannun jari halal ne wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam nabiyu shine sharikatul abdan shine wanda yazo cikin hadisi Abdullah ibn Mas'ud na uku shine sharikatul wujuh na hudu sharikatul mudaraba na biyar sharikatul mufawada yanzu na uku shine ya kamata mu yi magana me ake nufi da sharikatul asharikatu bil wujuh kaga sharikatul inan ka sa kudi na sa kudi sharikatul abdan babu kudi za mu hada kawunanmu ne mu yi aiki sannan mu raba ribar da aka samu kaga da aiki ake samar da wannan kamfanin ta aiki ne na jiki amma idan aka ce sharikatul wujufa babu kudin babu aikin amma an yarda a kafa kamfani mai alfarma me ake nufi da kamfani ta alfarma shi yasa aka kira ta sharikatul wujuh za mu yi amfani da alfarmar mu misali za ka yi kokari ka nemo bashi kaga baka da kudin ko ba wani aiki za ka yi da jikinka ba illa ta alfarmarka za a iya baka bashi ko kuwa a za ku samar da wani agency din na office ne za a bude kwarewarku ne kawai za ku zauna ga lauya ga waye kuna zaune wani ya taho yana da shine consultancy kenan ko yana da buƙatar a samar mari gida a wata unguwa to dama ofishin kujira kuke mai irin wannan yazo wanda shi ake kira sharikatul wujuh wanda shi ma babu laifi duk da cewar akwai malamai da suke inkarin sa amma al-Imam Shawkani yace bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan sharikatul mudaraba kuma ɗaya ne zai bada kuɗi ɗayan kuma zai yi amfani da jikinsa wanda shine al-mudaraba shine wanda wasu bankuna suke aiki da shi al-mudaraba ka kira mutum shi ya kware ta wajen sana'a ya iya kasuwanci kai baka iya ba amma kana da kuɗi wani ina so mu samar da kamfani ni zan ba da kuɗi kai kuma za ka yi aiki saboda haka duk sa'ilin da aka samu riba za mu raba 60-40 za mu raba ne ɗauki kashi 60 kai ka ɗauki kashi 40 sai ce ya yarda saboda haka sai ka kawo kuɗi sai zama shi yana juya wannan kuɗin ana kasuwanci wanda shi ake kira al-mudaraba shi ma bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato shine al-mudaribu shariku rabbil mali fi ar-ribhi kamar yanda kai ka saka kuɗi ne ma kamfani shi kuma ya saka kwarewarsa ne ma kamfanin so an hada kuɗi da kwarewa maimakon sharikatul inan kuɗi da kuɗi idan aka ce sharikatul abdan jiki da jiki shi kuma al-mudaraba wato kudi ne da jiki, kudi ne da kwarewa. Idan aka ce bil wujuhi, wato kwarewa ne imma ta sashin alfarma, wanda mutane za su samar da wani kamfani ne na kwarewa ba tare da sun sa kudinsu ko wani aiki ba, ta wannan za su rika samun riba, kuma shi ma ba haram ba ne. Na ƙarshensu shi ne al-mufawaba, wanda shi ne malamai da yawa suka yi muhawara a kai. Sharikatul mufawaba wato shi ne in ce maka wane ina so mu samar da kamfani, kamfanin al-mufawaba. Al-mufawaba shi ne duk abin da na samu a rayuwa na za mu raba da kai, duk abin da ka samu a rayuwarka za mu raba da kai. So kaga kenan ko menene ka samu sai ka dawo ka yi bayani. Yau dai na fita kuma wani ya bani kuɗi, to kawo mu raba. Wanda shi ne al-mufawaba. To malaman suna da yawa suna inkarinsa, amma al-imamu Ahmad bin Hanbal ya ce wannan ɗin ba laifi ba ne, ya kasu kashi biyu. Na farko tafwidu kullum min ithnain fa aksara ila sahibihi shira'an wa bay'an fi zima wa mudaraba wa tawkilan wa musafara bil mal. Abinda duk ya shafi harka na samar da kuɗi, idan har ka samu ɗin a ce an yi yarjejeniya za a raba wannan ba laifi ba ne. Ya ce amma wanda aka haramta, wato shi ne an yudkhila fi sharika kasban nadiran, a shigar da wata hanya na samun kuɗi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Kamar misali ka ce duk sa'ilin da ka yi tsuntuwa za mu raba, to tsuntuwa ya aka yi kasan ba za ka samu, ko kuwa a idan an muku mutuwa in ma gado ka samu sai mun raba. A to kuma nan kaga an shiga dokar Allah, don Allah ya riga ya bayyana masu gado, saboda haka ba za a shigo da wani bako ba. To ire-iren waɗannan su ne abin da ya sa malamai suke inkarin sharikatul mufawaba, amma shi kansa ba haram ba ne ta fahimtar al-imamu Ahmad bin Hanbal. Bayani na ƙarshe shi ne sharaɗi na kamfani general, don sharuɗan suna zuwa, akwai sharuɗan da sun shafi kowane kamfani, akwai kuma sharaɗi wanda ya killace ma nau'in kamfanin da aka kafa. Ala kulli halin, in ka dubi littafin Al-Mughni za ka ga sharuɗan da malamai suka kawo, haka nan Bada'i'us Sana'i' yana mujallar na shi da shafi na 57. Na ɗaya, duk wani kamfani da za a kafa, la yasihhu shay'un minha illa min ja'izi tasarrufi, saboda ka'idar da ta zo a farkon suratul ma'ida, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saboda haka duk harkar da za a kafa farko tukuna wace harka za a yi. Saboda haka idan aka samar da kamfani aka ce wani sa hannun jari, me aikin kamfanin, to za su ringa sayan giya ana rabarwa, kaga ya zama haramun. Saboda asali abinda za a yi ma a kamfanin haramun abu ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Don haka ka'idar farko, abinda za ku yi a kamfanin naku dole ne ya zama shari'a ta yarda da shi. In ba ta yarda da shi ba, to kamfanin gaba ɗaya ya zama haramun. So wannan shi yasa malamai ke kasada, mutane da yawa ke kasada, ba sa tambaya mutum ne ta internet ma za a ce marga wani kamfani nan sa hannun jari, duk wata za a kawo ma dubu kaza, shikenan sai ya biya. Ka'idar farko ma an saba mata, bai yiwuwa ka sanya hannun jari sai ka san me ake a wurin, saboda wancan ka'ida ta Allah, ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah ya hana mutum ya taimaka ma yaɗa alfasha da abin da ya shafi sabon Allah. Don haka ka'ida ta farko shi ne dole ka san ma me za a yi a wannan kamfani, ya ake gudanar da shi, saboda kar a wayi gari kana taimaka ma ɓarna ne kai baka ma sani ba. To wasu ba sa duba me kamfanin ke yi, illa dai kawai nawa za a ba su. In dai aka yaji kuɗin yana da kauri, to ba laifi sai sa jarinsa. Na biyu fa, ahaliyatul wakala, shin wannan sana'ar ta dace a samu wakilci a kanta ko ba ta dace ba? Idan haramun ne wakilci a kanta, to sanya hannun jari a ciki shi ma ya zama haramun, wanda shi ne bankuna suka shigo, saboda asali, saboda riba. Idan mutum ya wakilci riba, manzon Allah ya la'ance shi. So wakilcin riba annabi ya la'ance shi, kuma tun farkon bayaninmu mun ce da asharika da alwakala suna tarayya, saboda haka yasa malamai ke hada su a babi daya. Wato idan ka samar da kamfani, to kowa da ke da hannun jari a wannan kamfanin wakili ne. so kaga kenan kana wakilci akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi. Na ukun su wato shine ya kasance ar-ribhu ma'lumul qadari, nan ma ana samun kuskure da malamai suke mutane da yawa suke wato kaucewa ka'ida da malamai suka tsara. Misali anan shine kaga wani mutum yana cikin wahala sai ka cewa nazo zan baka jari, zan baka jarin miliyan guda amma duk wata zaka bani 5,000, duk wata, sannan bayan shekara biyu zaka dawo min da kuɗi na, ka yadda? To haramun ne. Ya aka yi zan haram, ta inda ya zama haram wato shine ka ayyana abinda za a baka, wanda kuma asali idan aka ce kamfani ba a da tabbacin mai kamfanin zai samu, tana yiwuwa a samu, tana yiwuwa a rasa, amma kai a gefenka ba ka bukatar rashi sai dai riba, tunda ya zama haramu. Na uku shine wato ya zamanto ar-ribhu ma'lumul qadar, dole ne a kimanta ribar da kowa zai samu. Sau da yawa mutane sukan yi tambaya a kai, sun dauka kamar shari'a ce take kayyade riba din, la, ku ya ku ne kuke kaddara riba, wanda shi yasa kaje akan ce ai wane yana da lion share ko wani abu haka. Misali anan shine zan bada miliyan 5 ka bude shago ka mana kasuwanci, wani sai ce shi kuma zai bada miliyan 10, wani yace zai bada miliyan 20, ashe kaga jarin da kowa ya sa ba ɗaya bane. So kenan ta wajen riba, kafin ma a fara harkan wajibi ne mu bayyana ma kowa ga ribar da zai samu, wajibi ne, ba sai an zo rabar riba sannan mu kama fada ba, saboda in ba a ayyana ba lokacin da riba ta zo za a samu sabani. Ka'ida ne wato dole ne sai mun san meye za a samu. Idan aka ce meye za a samu anan, kowa a san nawa ya sa, sannan kuma nawa ake fatan zai samu cikin ɗari. Fa in kana majhulan tafsudu sharika, idan ba a san kimar abin da zaka samu ba, to wannan kamfanin gaba ɗayan sa haramun. Na hudun su shine an yakuna ribhu juz'an sha'i'an fil jumla, wanda shine ne magana a dunkule, wato ba zaka ce zaka rika bani 5,000 ko 10,000, la, ba zaka ayyana ba. Idan ka ayyana, malamai suka ce kanati sharikatu fasida, idan ka ce zaka rika ban 1,000, to gaba ɗaya harkan haramun ce. Sai dai ka ce za a rika ban kaso kaza cikin 100, to idan kuwa asara ce nan ma hakan za a baka, ba wai ribar kaɗai za a baka ba, wato tana yiwuwa wani lokaci a kawo 5,000, wani lokaci kuma a kawo 2,000, wani lokaci ba a zo babu komi saboda ba a samu riba ba. To idan aka ayyana yawan kuɗi, to nan ma kamfanin ya zamanto haramun. Na biyar shine labudda fiha min al-adli, dole a samu adalci a kai, wanda shine bayanin Annabi Dawud alaihi salam, kuma yana cikin hadisin da manzon Allah yake mana bayani wanda muka fara karantawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan aka samu masu hada hannuwansu wato ta wajen tarayyar gudanar da wata harka, to Allah shine na uku sharadi idan ba a samu hayinci ba. Kaga ya nuna dole a samu adalci ta wajen gudanar da kamfani, idan babu adalci shi kansa kamfanin kafa shi ya zama haramun. So wannan zaka same shi cikin sharhu muntahal iradat mujallal na uku shafin 595, kashaful qina mujallal na takwas shafin 537, bada'i'us sana'i' mujallal shida shafin na 57, hakanan kitabul mugni na ibn qudama yana farkon mujalladi na 5. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abin da muka dace da fadansa daidai. Allah ya gafarta mana kurakurai, Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa, hayyan wa mayyitan. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da annabinsa a gidan rahama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.